Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa wai shin wani dalili ne yasa a wasu ƙasashen waje kamar su Japan da sauran ƙasashen yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar ƙasa saɓanin yadda abin yake a wasu ƙasashenmu na Afirka kamar Najeriya da Kamaru da dai sauransu, inda ba a fuskantar wannan matsalar, su da suke fuskantar wannan matsalar me yake janyo musu ita, mu kuma da ba ma fuskantar ta menene ya sanya hakan, kuma wani mataki ya dace mu ɗauka don gudun faɗawa matsalar? Masu tambaya, idan an tuna dai su ne Sanusi Madattai da magaran da Isuhu Makera Madattai. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Ladu ya samo muku daga Profesor Ilimin Geografiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ci gaba da cewa
kamar yadda na faɗa, waɗansu wurare ba sa samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma. Samson ya riga ya faru a da a baya, ya wuce. Wato sun samu sun shiga extinct stage saboda yana da alaka da yadda wannan mountain building process din yake faruwa. Mountain building process din yana da stages. Yana da hawa. Farkon stage din da shi ne wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata. Kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen Turawa kamar su area da ake ce musu Alpine Region, wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu taunukan da aka samu a wancan ɓangaren kamar su Himalayas, su Andes, su Rockies. Wannan suna yin duwatsu ne wanda suka faru farko yadda aka yi kasa. To wayannan irin wuraren nan saboda kasancewa nasu mountain building process din stage din ya riga ya wuce, to ba za su samu alaka da girgizan kasa ta, ya riga ya wuce a nasu. Sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu, wa second order process din ya faru a mafi yawa kasashen Afirka ne su suka fama da mountain building nasu. So wayannan taunukan da kake gani a kasashen Afirka mafi yawansu sun faru ne a lokacin da second order stage din. Suma sun fama da girgizan kasan su a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su taunuka din. To shi ma wancan stage din ya wuce. Sai kuma aka shiga stage na uku yanzu. Third stage mountain building process. Shine yanzu wuraren da girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin taunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din. So wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen Asia. Sune suke fama da wannan din yanzu. To su ma idan tafiya ya tafiya za su zo su passing wannan stage din, su kuma su wuce, sai dai ya tafi wani bangare kuma daban. To amma girgizan kasa kamar yadda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings, abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa. Shine wannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu haka yake faruwa. Kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa. Shine abinda yake faruwa. Sai dai tambayansa na biyu yake cewa to mun da abin yake faruwa wani mataki zamu yi mu doka? Akwai matakan da za a iya doka. Abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi dai yana da wuya ka ɗauki mataki a kan shi, amma akwai ɗan gyaran da za ka yi ka yi na shiryawa. Na shiryawa idan hakan ya faru, ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba. Saboda waɗannan abubuwan ba za su faru ba Malam Salihu sai sun nuna alama za su faru. So a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nunawa.
Kamar wani alama suke nunawa?
Madalla a duk lokacin da girgiza kasa zai faru zai nuna alama. Na farko akwai abin da malaman ilimin kimiyya suke cewa tremor. Tremor nan kamar wani kara, za ka ji wani kara sound. Ina iya tunawa a Najeriya abu kamar hakan ya taɓa faruwa a 1994 a lokacin mulkin soja, yanda ya faru a Lagos, aka waye gari cikin dare aka samu wani karan da ba taɓa jin shi ba. sanadiyar wannan kara mutane da yawa ma suka talle suka shiga cikin teku saboda kara ne wanda basu taba ji ba a aka ce wayansu makamai ne suka fashe a waje ajiyan sojoji da sauransu duk da bincike ya nuna sai aka ce duk ba wani makaman da suka fashe ko wani abu sanadiyan nauyi wanda yake doron kasa a birnin Lagos shine haddasa wannan tremor din
tun a wancan lokaci
so abun nufi alama ne idan ba a dauki mataki ba to yana iya haddasa ya kawo girgizan kasa ka gan daya kenan sannan na biyu dai daga cikin alama na biyun shine wani lokaci yakan nuna maka tago ko a cikin gine-gine saka ga wani tago ya tafi da nisa a jikin gine a wannan fourth line din wannan line da ya nuna alama girgiza kasa yana iya faruwa nan zaka ga gine-gine na da tago zaka yi tafiyan kilometer aro kana kallon wannan tagon a wancan gefe to duk alama ne kuma in ka zauna zaka ga tagun kaman abu ne na wasa sai ka ga kullun yana nuna yana girma yana dada buduwa
yana dada karuwa
to yana nuna alama idan za a samu girgizan kasa so wancan tagun yana bin fourth line din ne a kasa so idan hakan ya faru to a sai ya nuna wa hukuma abin nan alama akan cewa girgizan kasa yana iya faruwa a nan saboda ga abin da ya faru to sai mun hukuma su dauki mataki ko a dibe mutane daga wurin ko kuwa a rusa gine-gine din a sake wani ginin da zai iya ya zamanto dacewa da ko da girgizan kasa zai faru ba zai abin nan ba sannan na karshe girgizan kasa kamar yadda nace yana iya faruwa a ruwa ya faru kwanan nan ya faru a Bahar Maliya wato Red Sea kenan wanda ya wuce tsakanin Turkey da Syria ya zo ya shiga kasashen Larabawa har ya tafi Asia ya je a hadu da teku ya faru a farko wannan shekara ko karshen wannan shekaran dai shekaran ta gabata a farko wannan shekara wanda wannan girgizan kasa din ta faru ne a cikin ruwa amma kasancewa wannan fault line da nake faɗan nan ya bi cikin ruwa har ya zo ya haura doron kasa har ya shiga Syria ya shiga Turkey ai mun gan asaran dukiya gine-gine da sauran rayuka da suka fama da shi sanadiyar wancan girgizan kasa din to irin wannan girgizan kasan da yake faruwa a cikin ruwa yana da wuya ilimin kimiyya ya nuna cewa faruwan shi yana nan alama zuwa amma tunda cikin ruwa yake amma in aka yi rashin sa'a sai fourth line din yayi tafiya tawo har ya hau kan doron kasa to yana iya haddasa rikici a duk line da ya bi din hanyar da ya bi duka ko ya nisan sa ko da zai tafi kilometer million ɗaya ne to sai ya haddasa wannan rigima din da barna din a wannan line nashi din to amma idan ya faru a tsakiyar teku ne manyan tekuna to zai iya kare bai iso gaba ba to sanadiyar haka mutane ba za su san an yi shi ba ma kuma ba za a ma feeling din shi cewa an samu abu haka ya faru ba to kasancewa na Syria da na Turkey ya faru ne akan karamin kogi ba teku bane akan karamin kogi ne to shi yasa tafiyan bai nisa ba sai hau doron kasa sanadiyar hau doron kasa kuma ya shiga manyan kasashe na duniya kamar Turkey da Syria nan wanda ya hada samu su asara da yawa to shine abin da yake tafiya da girgizan kasa tana da mana tana da asara ya dangana ga yanda mutane suka dauke ta amma dai ainihin sa an yi shi ne don Allah ya kawo mana waɗansu kayayyakin da suke da amfani a gare mu yan adama bayan kasa wanda suke nesa
su hauro
in ba ta wannan hanyar ba ba za su samu haurowan ba to amma kasancewa yanda mutane suke yin gine-ginen su da sauransu sai ya kasance wani lokaci a zo bakin kogi kusa so idan hakan ya faru ko kuwa ayi ta gine-gine ba plan kowa ya gina abin da yake so a bayan kasa kasancewa yana da kudi yayi haka din gwamnati hukuma ba su da wani matakin da suke dauka su yi regulating wannan abubuwa to amma mafi yawa wayannan abubuwa idan ya faru asaran yana faruwa ne a kasashe masu tasowa don saboda mu ne bamu da plan for irin abu kamar haka kasashen turawa ko da zai faru a wurin su a yanzu din kusan zance ba za su sha wahalan barnan da abun zai haddasa musu ba kusan cewa suna sane da haka kuma sun dauki mataki yaya za su addressing irin abu haka ko da zai faru shine zaka gani in zaka yi gine suna regulating abinda zaka yi gina din ya ginin da zaka yi din da sauransu injiniyoyi su kan iya su zo su bada shawarware kuma dole ka yi amfani da shi amma wanda shi banban da kasashen mu a Afirka dole za su ce maka in kana da kudi kawai ka gina duka abinda sannan kuma yawan abun hawa shi ma yawan abun hawa akan hanya kuma duk nauyi ne a doron kasa wanda a kasashen da suka riga suka girma suna iya su controlling wannan abun ba za ka ga yawan abubuwan hawa a lokaci daya akan hanya a gari ba mu kuma a kasance masu tasowa zaka tarar mutun yana da motoci 10 a gida gabaɗayan su gabaɗaya 10 za su fita kan hanya rana daya ba tare da ya dame shi ba in har yana da kudin da zai zuba musu mai bai damu su fita duka akan hanya a lokaci daya ba haka ma wancan to kamin ka ankara sai ka ganga cin kuso abun hawa to karin nauyi ne a bayan kasa to ire-iren su da gine-ginen da nake faɗa wanda ba misali ba controlling yana iya haddasa girgizan kasa ya faru to amma sauƙin mu da taimakon Allah wannan abun murga mun wuce shi a Afirka a zamanin da muke a yanzu din
siyasa ma
babu ma amma da ba haka ba yanda muke abubuwan mu a safai ba control ba komai din nan to da a ce muna cikin lokacin da muke fuskantar girgiza kasa to ba abun da zai hana kasashen Afirka samun girgiza kasa akai-akai
to prof kusan muna gabar karshe wannan batu sun sake neman sani shin kowane mataki ya dace mu dauka dangane da faro wannan matsalar
to matakin kamar yanda na fada abinda Allah ya riga kudura zai faru dai ba abinda zaka yi akai amma kuma ayyukan Allah kuma abubuwan da Allah ya kudura zai faru ba zai taba faru ba sai nuna maka alama a duk lokacin da muka ga irin wayannan alamu sai mu hukuma su dauki mataki matakin shine a tsaya tsayan daka a ganya za a yi amma alaman ya nuna haddoron kasa cewa kamar wayannan tagun da nake faɗa yana iya nuna wa a gine-gine to sai a kwashi mutane a wancan bangaren a rusa gine-gine
don
gudawa kada asara ka gani in kuma wanda yake faruwa ne sanadiyan ayyukan dan adam a bayan kasa kamar manya-manyan gine-gine da sauran yawan abun hawa da sauransu a bayan kasa to shi din ma yana iya sa gwamnati ta zo ciki ta sa baki ta gan cewa ta kai ide wayannan abubuwa wanda ba zai kai ga wancan lokacin ba shine matakin da zamu yi mu dauka kawai
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Professor Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama dake jihar Adamawa Najeriya da wakilinmu Muhammad Salisu Lado da producer-mu Salaman Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam